sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan kun waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai.
To Hadiza, dakaran Rasha sun kaiwa Ukraine hari da makami mai linzami a jiya Alhamis inda suka kashe akalla mutum daya tare da jikata wasu. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon jiya a wasu sassan Turkiyya da Syria ya zarta 41,000. Kuma kungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai agajin jinkai a yankunan ƙasar Syria. A halin da ake ciki, sassa daban-daban na duniya na ci gaba da tara kuɗaɗen tallafi don taimakawa waɗanda suka tsira daga girgizar ƙasar.
Kanan labaran kenan. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Al-Rufa'i ya ce yana sa ran kotun koli za ta yanke hukunci a ranar Laraba mai zuwa game da maganar canjin hukuman kan zaɓe mai zuwa na wannan watan Fabrairu a yau zamani kan jihar Ogun. Kuma kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Dakaran Rasha sun kaiwa Ukraine hari da makami da makamai masu linzami a jiya Alhamis inda suka kashe akalla mutum daya tare da jikata wasu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin saman Ukraine sun harbo makamai masu linzami guda 16 daga cikin 36 da Rasha ta harba. Kasa da yawan waɗanda suka harbo a nasarorin da suka samu a hare-haren baya. Ukraine ta ce jerin hare-haren na baya-baya sun zo ne da wata sabuwar dabarar Rasha. Dakaran Rasha sun harba wasu balan-balan da ke dauke da wata na'ura da ta yaudari makaman kariya ta sama na Ukraine, a cewar Oleksiy Danilov, sakataren kwamitin tsaron Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin Syria ya zarta 41,000. Kuma kungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jinkai a yankunan da lamarin ya shafa na ƙasar Syria. Yayin da mutane fiye da 5,800 ne suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.5 a Syria kadai. Akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agaji ga mabukata. Arewa maso yammacin Syria, yankin da girgizar kasar ta fi shafa, na ƙarƙashin ikon mayakan da ke adawa da gwamnati. A tsawon lokacin da ake fada a kasar, gwamnatin Syria da Rasha mai mara mata baya sun takaita hanyoyin shiga wannan yankin da Syria zuwa daya a bakin iyakar kasar da Turkiyya. A halin da ake ciki, yayin da adadin mutanen da girgizar kasar a kasashen Turkiyya da Syria ke ci gaba da karuwa, haka kuma kuɗaɗen tallafi daga sassa daban-daban na duniya ke ci gaba da karuwa don taimakawa waɗanda suka tsira. Wani asusun bada gudunmuwa da masarautar Saudiya ta buɗe ta yanar gizo ya tara sama da dala $1,000,000 daga mutane da kamfanoni sama da $1,1,600,000 a cikin mako guda. Gwamnatin Saudiya ta kuma kai jiragen sama makare da kayan abinci da magunguna da abubuwan kafa matsuguni, sannan ta tura da tawagar ma'aikatan ceto a cewa hukumar agajin kasar. Haka zalika sauran masarautun kasashen Larabawa masu arziki su ma sun mayar da martani. Kwana ɗaya bayan girgizar kasar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta UAE ta sanar da bada agajin dala $1,000,000 ga wasu miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu a kasashen Turkiyya da Syria yayin da ake fuskantar yanayin sanyi a can.
Madalla, an cima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Al-Rufa'i ya ce yana sa ran kotun koli za ta yanke hukunci a ranar Laraba mai zuwa game da maganar canjin kuɗi. Ga Isa Lawal Ikira da ƙarin bayani.
gwamna Nasir Rufai wanda yayi wa al'umar jihar Kaduna bayanin halin da ake ciki game da canjin kudi jiya Alhamis da yamma ya ce idan kotu ta yanke hukuncin ci gaba da karbar tsaffin kudade a Nigeria to ya zama dole kowace hukuma ma ta yi biyayya da hukuncin da kotun kolin za ta yanke a ranar Laraba
babban sakon da na isa ma al'umar jihar Kaduna yau shine roƙon su su ci gaba da zama lafiya su ci gaba da hakuri da wannan hali na kunci da aka jefa mu tsare-tsare ne na canjin kuɗi da kuma wahalar mai wanda wasu a gwamnatin tarayya suka kulla domin su kawo ma gwamnatin mu ta jiha da gwamnatin tarayya da na jam'iyyar APC ko ina suke su kawo musu kiyayya da al'umma dan kada a zabe mu a zabe mai zuwa nan da kwana 8 zuwa 9 nayi bayanai abin da ya faru abubuwan da muka gano wannan ƙara da muka kai na kocin kolin na Najeriya in Allah ya da ranar Laraba za a ji kila ma ranar za su yanke hukunci kuma in suka yanke hukunci dole ne kowani hukuma a Najeriya su bi wannan hukunci da suka yi
canjin kudin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya dai ya ta da kura a tsakanin ƴaƴan jam'iyyu da kuma al'ummar da ke son yin amfani da sabbin kudade kuma gwamna Nasir Ahmed Rufai wanda ke cikin gwamnonin da suka kai gwamnatin tarayya kara ya ce wasu makusantan shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ke zuga shi
sun fadi zabe ko kuma sun so su dora wasu ƴan takara ba su samu ba na shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa ba su samu ba shi yasa suka koma suka kulla wannan kutun guila kuma suka zo suka yaudari shugaban kasa suka sayar mishi cewa wannan ne zai sa ai zabe tsakani da Allah to amma dan siyasa ai ba kudi bane zai amfani da shi akwai hanyoyi da yawa kuma in ka boye naira ai akwai kudin wasu kasashe wanda zai amfani da su kuma in Allah ya yarda Allah ya fi su
sai dai kuma ɗaya daga cikin lauyoyi masu zaman kansa a jihar Kaduna wanda kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullum barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce gwamnonin da suka shigar da gwamnatin tarayyar Najeriya ƙara fa sun saka siyasa ne akan wannan maganar canjin kuɗi
abin da nake so a lura da shi a ƙasar India a 2016 prime minister ne India fa an waye gari ne kamar da shugaban ƙasa wannan abu kawai ce ya soke 1000 rupees da 5000 rupees kuma ya bada awa hudu a canza duk girman India ka duba ka gani wannan an bada kwana 90 na biyu kuma ne abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai dan su nuna gwaninta su nuna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙi bayan ba wanda kai su murƙushe hakkin talakawa a jihohin su saboda kan wannan siyasa ce kawai ana neman ƙura'a a ƙurarren lokaci illa iyaka
tunda dai maganar canjin kuɗin ta jawo cece kusan da ya raba kawunan ƴaƴan jam'iyyar APC a sassan Najeriya yayin da talakawa ke ci gaba da kukan cewa sun riga sun mai da tsaffin kuɗaɗe kuma yanzu babu sabbi a bankunan da ya kamata a ce da su suke ta'ammali Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida Isa Lawal Isra ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu Shugaba Joe Biden zai tattauna da shugaban kasar China Xi Jinping game da balanbalan din da ake zaton na leken asiri ne da ya bada umarnin a harbo shi a wannan watan lamarin da ya ƙara nuna yadda dangantaka ta yi tsamari a tsakanin kasashen biyu akan wani lamari da ya riga ya kawo cikas ga hanyoyin sadarwa a matakin koli tsakanin kasashen biyu ina sa ran zan yi magana da shugaba shi kuma ina fatan za mu gano gaskiyar lamarin amma ba zan bada hakuri saboda harbo balanbalan din ba a cewar Biden a wani jawabi da yayi a jiya Alhamis yayin da yake bayyana shirye-shiryen gwamnatinsa na tankarar kalubalen balanbalan din leken asiri da wasu abubuwa da ba tantance ba ko menene ba da aka harbo a sama a kwanan nan yayin da ake ci gaba da tattara tarkacen ake kuma nazari akan su sauran abubuwan uku da jiragen saman yakin Amurka suka harbo da makami mai linzami a saman jihar Alaska a ranar Juma'a da ta gabata da kuma ranar Asabar a sanarin samaniyar Canada tare da haɗin gwiwar gwamnatin Canada da kuma a Michigan ranar Lahadi ba a tunanin suna da alaka da shirin leken asirin China ko na wata ƙasa a cewar Biden Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leka jihar Niger. Wakilinmu Babangida Jibrin yayin nazarin tarihi, harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
Kalaka kabar kuka kuri'ar kaincinka ka rike maka munka ita za ta cece ka
kalaka kabar kuka
Ogun jace da aka kirkiro a ranar 3 ga watan Fabrairu shekarar 1976 daga tsohon jihar Yamma kuma jace da ta yi iyaka da jihohin Lagos da Ondo da Oyo da Osun da kuma kasar Jamhuriyar Benin babban birnin jihar dai shine Abeokuta amma kuma akwai wasu garuruwa da suka shahara irin su Ojebode da kuma Shagamu wanda ya yi suna wajen nomawa da kuma cinikin goro bayan wannan kuma jihar Ogun ta yi suna wajen samar da shugabannin kasa da manyan yan siyasa da suka fito daga yankin Yarbawa mutane irin Chief Obafemi Awolowo premier na farko na yankin yammacin Najeriya da shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya Chief Anas Shonenka da General Olusegun Obasanjo da yi mulki har su biyu na soja da kuma na farar hula akwai kuma Chief Moshood Abiola wani attajiri da ya taba neman shugabancin Najeriya amma aka soke zaben a can baya haka kuma akwai mutane irin su Professor Olusegun ka wanda ya taba cin kyautar Nobel na adabi haka kuma akwai sanannen mawakin nan mai suna Fela Anikula Ramson Kuti kayan zai dai jihar ta Ogun ta yi gwamnonin farar hula guda hudu tun daga shekarar 1999 zuwa yanzu da gwamna Dapo Abiodun na jam'iyyar APC ke mulki wanda dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Oladipo Adepopu Adebutu yake zama babban mai adawa a jihar to koya mazauna jihar ta Ogun ke kallon wannan zaben na bana Alisal Subashan shine sarkin fulani Shagamu
to alhamdulillah a jihar Ogun ba wani damu abu dai ne kawai da muke fuskanta wanda kuma dama ya shafe mu abu ne kawai mun ce duk wani bafilatin da ya tsara ya ja katin zabe to ya tabbatar cewa ya ja ya karbi wannan katin zabe saboda akwai shi na musamman da muke so mu yi ba ma wai Ogun sir ba fadin kasa gabaki daya muke so mu wannan don haka ne saboda an dade ana barin fulani a baya ba sa samu komai a gwamnati zamu yi matsaya inda zamu karkata kuma wanda zamu zaba saboda don mi don koriya mu ta amfani don haka jahofi gabaki daya mun zarace mu da sauransu zamu ce ga inda muke kuma in Allah ya da kuma haka din zamu yi to mu dai abinda muke bukata da kullum don Allah sa gwamnatin ta tazo muna so dalla ya mana ministry na kiwo saboda wannan ministry na kiwo shine zai kawo mana saukin zaman lafiya kasar nan kuma shine zai kuma kawo mana ci gaba da zamu da na dabbobin mu wanda za a makarantu da sauran da kuma ainihin magunguna da wato kamar asibitoci da sauransu wannan shine muke bukata wace muke so a mana ruma filani a kasar nan muna so zaman lafiya da kuma daina kuma musguna mana cewar wani abu za a je a yi shi ba binci ba komai ko ja fara filan ba gara babu dalili sun dade suna zaune shekarar shekaru a ja fara musu musan hawa musan sauka wannan muna so zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma insha Allah za mu bar ramu gudunmuwa 100% a wannan tafiyar da wannan siyasa mai zuwa insha Allah shi ne muka bukata da gwamnati wanda mun zabe su cewa za su taimaka mu don su kamar gaskiya za su mana alƙawari za su taimake mu to mu su za mu taimaka mu
kasancewar jihar Ogun tana makautaka da jihar Lagos da ke zama cibiyar kasuwancin Najeriya hakan ya sa tana gaba wajen jihohin Najeriya masu samun kudaden shiga sakamakon kamfanoni da ake kafawa a jihar wanda kuma yake hada a birnin Lagos to kowace fata ne al'ummar jihar ke da shi ba wannan zabe ga dai abinda wani mazaunan garin ke cewa
sana Awol Muhammad Sokoto State ne na fito a karamar hukumar mulkin Yabo local government so alhamdulillah ni mazaunin Ogun State ne muna son Allah ka ba mu ikon kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki daya da kuma Ogun State da kuma yadda za a ce maka al'umma su samu aiki ne su daina zaman banza muna son wannan gwamnati wadda za ta taho 2023 ubangiji Allah shi ba su ikon da za su cika mana alƙawari muna son tsaro da zaman lafiya
yanzu dai a bayan da ya rage kasa da wata guda a gudanar da babban zabe na kasa ne yan siyasa da kuma masu zabe suka wasa wukakensu da nufin kada ƙura'a domin zabe ɗan wanda suke so kama daga zaben shugaban kasa zuwa na gwamna da kuma na yan majalisun tarayya da na jihohi kawo yanzu dai tuni bangaren hukumar zabe da na jami'an tsaro suka bayyana cewa suna daukar matakai na ganin cewa a gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da kuma nasara babin jifar murya Amurka daga Lagos
a gaida Babangida Jibrin Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodin shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
Nigeria ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai ina ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnati da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na murya Amurka ya shirya zab domin kawo muku labarai da dodimi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Baban Girish Burin a Lagos.
Ni Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Hussein Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai. Kowane lokaci
yanzu kuma sai shirin
manuniya ganin garajen gamsar-gamsar da wasu talakawa ke yi a Najeriya ya sa wasu kungiyoyin matasa da kuma jam'iyyun adawa ga yawo duniya cewa a gaskiya akwai matsala game da maganar canjin kuɗi na gwamnatin shugaban ƙasa Buhari
ka san nawa ne buhu masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne dole ne a tausaya wa talaka
wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kuɗin su da suka je suka ajiye wanda doka ta ce in ka sa kuɗin ka a banki za ka iya karɓa a kowane lokaci
sai dai kuma a yayin da mahukunta a jihar Kano ke cewa ana ci gaban karɓan tsaffin kuɗaɗe wasu cewa suke ya kamata dai kawai talaka ya koma ga Allah tun da wurwuri
duk inda ya kama a Kano ana karɓar kuɗi inda ba a karɓa ba kuma ya zama laifi yanzu misali ko kansa gona kwanan nan ya je ya rufe waɗansu kantuna
wallahi talakan Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba ya sa Allah a gaba kamar da Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai campaign
game da karar da wasu gwamnoni suka kai gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa barista Muhammad Zariye ne ya zira zaren zargi ga gwamnonin da yace siyasa suka saka dan nuna wa ƴan Najeriya kamar su ne na gari
gwamnonin nan suna wannan abu ne kawai dan su nuna gwaninta su ne su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa hakki bayan ba wanda ya kai su mulkuci hakkin talakawa a jihohin su
waɗannan fa so mun taumuka tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a a farkon wayewar gari Shiri na 105 cikin jerin shashiren manuniyan da ke kokarin cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa burin kuma amana tattagar talakawa don tafiya tare ta sa wasu kungiyoyin matasa a arewacin Najeriya suka kira taro suna tabbatarwa da duniya cewa su kam a matsayin su na ƴan arewa suna da wani kuduri. Ambassador Bilal Tijjani Faki shi ya magana da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya da suka tattara matasa sama da 100.
Canjin kuɗin ba daidai bane gwamnatin da ta yi ba daidai bane amma shi a ciki Abubakar idan yana ganin ba daidai bane a matsayin shi dan taka sai ce kuma wannan abu ne mai kyau
ana ganin zai hana maganar amfani da kuɗi ranar zabe ne
to ai amfani da kuɗi ranar zabe mun san a ina aka fara kuma ba wai muna magana akan facewa wannan gwamnati a wata goyen baya bane wayannan jam'iyyu guda biyu da suka yi mulki shekara 16 da baya da wanda shekara 8 kowa ya san mai sigari yanzu magana ake cewa waye zai taimaki talaka waye zai fitar da Najeriya daga halin da tsin cikanci a yau
ko fargaba a ce ana amfani da ku ne a matsayin matasa dan ganin an saida wata akida ko wata manufa wannan takara
kowa ya san gaskiya ka san nawa ne buhu masara kafin wannan policy kuma gobe an kaje kasuwa ka san nawa ne an karye mutane ana kuma kan karya su dole ne a tausaya wa talaka
a makon jiya ne aka ce maganar sauyin kuɗi a Najeriya ta sa wasu jam'iyyun adawa sama da 10 sun fara ɗari-ɗari sai dai kuma tuni shugaban ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa a tarayyar Najeriya ta SDP Alhaji Shehu yau gaban ya bayyana yana baje bayanin bayyana wa duniya cewa hadarin wannan sauyin kudi fa ya kai matsayin da babu wata maganar bambancin jam'iyya cikin wannan lamari.
Jam'iyyar FDP ba ta cikin jam'iyyun da suke ce za su kaurace wa zabe in an sake daga karban rohon kudi. Babu wanda yake cikin hankalin su da zai yadda a karbi dukiyar al'umma a sa a banki sannan a hana su su je su karbi kudin su don biyan bukatun su ko harkan abinci ko rashin lafiya ko wata matsala ta su. Abin da ke faruwa a Najeriya ba maganan party bane, maganan ya za a Najeriya ne ma ta zauna lafiya a yi zabe. Wannan zai iya kawo fitina in ka hana al'umma kudin su da suka je suka ajiye, wanda doka ta ce in ka sa kudin ka a banki za ka iya karba a kowane lokaci. A Lagos an je an yi attacking banki, Oyo an yi attacking bankuna, ta ina ta wannan abun zai yayyu.
Shi ma dai wani dan canjin kudi a Najeriya, Alhaji Umar Garkuwa ya gaya wakiliyar manuniya cewa wannan sauyin kudi fa ya maida mai doki ne kawai ya buge akan kuturi.
Idan kika duba wannan al'amari gaba daya, yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta dage zuwa ran 22 ga wata. Sai mu gode wa Allah, Allah shi ya san me zai faru daga ran zuwa ran 22 ga wata. Ina tabbatar miki cewa wallahi talakar Najeriya abu ɗaya zai sa a gaba, ya sa Allah a gaba, kamar yadda Allah ba shi iko ya tura Muhammadu Buhari kati bai da kuɗin da zai campaign. Wallahi tallahi talakar Najeriya tsaya da addu'a zai ga abin da zai faru da gwamnatin Muhammadu Buhari idan har bai yi tunani ya gyara wannan al'amari ba. Wallahi tallahi ba inda zai lalata arzikin jama'a gaba daya. Allah zai hukunci akai, mun jira hukuncin Allah.
Sai dai kuma Sanata Kabir Gayin jihar Kanawa ya kada bakin gaya wa duniya cewa yanzu a jihar Kano fa ana karban tsaffin kuɗaɗen da yace wannan kuma wani abu ne da su a jihar Kano suke alfahari.
Ke kara ba laifi bane. Ba sunan Buhari aka ce an kai Buhari kara ba, an kai gwamnatin tarayya kara, kuma shine shugaban gwamnatin tarayya, so babu laifi wannan kara za ta sashi kada ya gaza. Kuma karar ta yi amfani, alhamdulillah ta dakatar don jama'a mu shigo da canjin kuɗin. Kuma yanzu duk inda ya kama a Kano ana karɓar kuɗi, inda ba a karɓa ba kuma ya zama laifi. Yanzu misali ko kansa gwamna kwanan nan ya je ya rufe waɗansu kantuna a kan sun yi karɓar.
A cikin karar zaɓe jam'iyya mai mulki 'ya'yanta suna rigimu, har ma wasu daga ciki sun ma ka shugaban ƙasa a kotu. Kana ganin cewa irin wannan yanayin zai haifa ma ita jam'iyyar taku lami ido?
Wannan lissafi na ko boka kake ba za ka ce wannan bayanin ba. Dalili shine wannan rigimar ba ta shafi jam'iyya a ƙasa ba. Kokari muke ma mu kare 'yan jam'iyyar mu, sigo da rike mu da mutunci. Misali dan jam'iyya na cin wahala, a gwamnati ta yi police mara kyau, mutane 'yan jam'iyya suna cin wahala, dole mu wakilan jama'a ne mu fito mu soki wannan, mu ce ba zai ba. Ni na fara wannan maso kan abun a Najeriya, duk Najeriya ne na fara magana, na ce ba ai daidai ba, ai adalci ba. In dan kayi ne dan kara dan siyasa neman kuɗi, dan siyasa zai je nemo kuɗin shi tun ma kafin zabe.
Tun bayan tattagar batun canjin kuɗi zuwa gaban kotun ƙorin da wasu gwamnonin tarayyar Najeriya suka yi, wasu 'yan Najeriya ke ganin kamar ta riga ta yi wari. Sai dai kuma mai magana da yawun gwamnonin tarayyar Najeriya Abdulrazak Bello Barkindo ya baje bayanin bayyana wa 'yan Najeriya cewa ba rigima ba ce, amma dai maganar sauyin kuɗin ce kawai suke ganin dole a sake sabon nazari.
Gwamnonin Najeriya ba wai suna fito na fito ne da shi gwamnan babban bankin tarayya ba. Abin da suke nuna shi ne wannan matakin da ya ɗauka ya kawo mutane wahalhalu iri-iri, kamar yanzu a jiha kamar Jigawa akwai kasuwar da ake samun kusan naira biliyan da ake cinikayya da shi a cikin a ranar kasuwa, amma yanzu kasuwar ba dama ta ci domin babu. Saboda haka suke ganin kamar ai matakin ne bai zo a lokacin da ya kamata a ɗauke shi ba, sannan kuma bai yi wa mutane adalci ba. Don yanzu abinda gwamnati suke cewa kwaci ake wa mutane, tunda a ƙasar nan yanzu ana sai da kuɗi. Sai ka ji mutum yana da naira 100 yana so ya canja, sai a ce kun yi ba da naira 100 a bashi naira 70. Wannan bai dace ba. Gwamnati suna ganin inda an bari kuɗin su tulale ne daga cikin kasuwa, bankin tarayya tana cirewa kaɗan-kaɗan-kaɗan-kaɗan har sai ya zama babu tsohon kuɗi a cikin kasuwa.
Sai dai duk da sukuwar sukar jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na jiya Alhamis akan maganar sauyin kuɗi, wasu na cewa ai shugaban ƙasan ma ya yi ƙoƙari. Barista Muhammad Ibrahim Zariya na cikin lauyoyin da ke ganin ƙarar da gwamnonin suka kai akwai lam'a, kuma ya ce su kansu gwamnonin siyasa suka saƙa, kuma ya ce ƙuri'u kawai suke son ganin sun yi guzuri.
Jawabin shugaban ƙasa da ya ba shi da nasaba da maganar, domin duk rigimar da ake yi a kai shi ne gwamnan babban bankin Najeriya ya ce ba a shigar da shi a cikin wannan ƙara ba, kuma saboda haka duk wani hukunci da zai biyo baya ba shi da wani abin da zai sa shi da ciki, tun da ba faɗan da ba ruwanka mene naka a ciki. Shi yasa yake tutiya yake buga kirji cewar shi fa ba ruwan shi a cikin wannan shari'a. Kuma ya kamata a ce su gwamnati sun shigar da babban bankin Najeriya ne a cikin wannan shari'a din, domin shi ita babban kotun Najeriya tana fitar da hurumi ne direct idan akwai rigima tsakanin gwamnatin jiha da gwamnatin jiha ko gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya. Na biyu kuma ni abin da nake so a fahimta kawai shine gwamnonin nan suna wannan abu ne ko dan su suna gwaninta suna su wasu jarumai ne wajen kwato mu talakawa haƙi bayan ba wanda ya kai su murƙushe haƙin talakawa a jihohin su. Saboda haka wannan siyasa ce kawai ana neman ƙura'a ana neman yaddan jama'a a ƙurarren lokaci ya rage na jama'a in sun ga za su yi siyasa shiga cikin wannan yaudara su shiga in kuma za su bude ido su yi hukuncin abin da ya kamata su yi hukunci akan abin da ya kamata amma kar su yadda da yaudara da nuna bajintan ƙarya wanda a da ya kamata ai musu ba ai musu su bude ido wannan shari'a an siyasantar da ita ana neman ƙura'a ce kawai da wannan shari'a.
Iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu muguran matsayi mu da fiki ko cewa kwanakin da aka cebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun cikin sauri domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 101 ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ganin sun dafe saboda a dokar kasar nan babu wata maganar ƙari kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da Shamsiya Ibrahim za babban binin tare Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya ya Madina Dauddan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauraro ke cewa su suke karawa shirin manuniya taurari ni Isa Loli kara da kan shirye an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Malam Nur Malam Hamisu anan da Magana. Yau nasiha da zamu yi nasiha ne akan yarda da kaddara kuma da tawakkali a wajen Allah. Saboda ita kaddara tana ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida. Sune mutum ya bayan ya yarda da Allah da annabcin Annabi kuma akwai kaddara a ciki. Mutum ya yarda da kaddara ita kaddaran nan Allah ne ke kaddara ta duk abin da ka samu ka san daga Allah ne kuma abin da ka rasa ka dauki dangana ka dauki hakuri Allah ne bai nufa ba da zaka samu wannan abu saboda haka muke jin hankalin ɗan uwa su yi tawakkali a wajen Ubangiji wa ala Allahi fatawakkalu ga Allah za ku dogara sannan inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar kowane abu mun halitta shi daidai da lokacin shi in Allah ya sa za ka samu abu to za ka same shi in ba za ka samu ba ka rungumi kaddara lasiyama wannan zamani lokaci ya zo za a shiga abubuwa ga sanar daban-daban ko siyasar nan abinda Allah ya sa rabanka ne ka samu shi ne Allah ya kaddara abinda ba rabanka ba ka dangana karkata da hankali ka san daga Allah ne wannan shi ne cikin imani na dukkanin musulmi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ni yarda da kaddara ni yarda da abinda Allah ya kaddara mana tunda har Allah ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabta kai ba zaka shirye wanda kake so ba sai in Allah ya kaddara mutumin da kake so zai imani to shine zai imani haka mulki in Allah ya kaddara mutumin da zai mulki shine zai mulki saboda haka mu dauki kaddara in mun haɗi na dauki kaddara in mun samu ko mu gode ma Allah shine abin da nake nasiya akan shi akan ƴan uwa su kula da wannan sosai kaddara tana ɗaya daga cikin cikin imanin mutum ita ce rukuni na shida mutum yana da kaddara
to yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice Dakaran Rasha sun kaiwa Ukraine hari da makamai masu linzami a jiya Alhamis inda suka kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu. Jami'an Ukraine sun ce sojojin saman Ukraine sun harbo makamai masu linzami 16 daga cikin 36 da Rasha ta harba kasa da yawan waɗanda suka harbo a nasarorin da suka samu a harahara na baya. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin Siriya ya zarta 41,000 kuma ƙungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jan ƙai a yankunan da lamarin ya shafa na ƙasar Siriya yayin da mutane fiye da 5,800 suka mutu sakamakon girgizar ƙasar a Siriya akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agajin jan ƙai. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za mu sake shigowa dauke da wani sabon shirin yanzu madadin Maryam Dauda da ta tayar da gabatarwa sai kuma Jimbe Hamza daidai ta mana sauti mai bada umarni kuma injinan namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga dan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.